Nazem, Nazem, Karanka. Nazem, Nazem, Agabanka.
Barka da zuwa cikin wannan kwaisuwa da wa'azi wanda zamu yi wanda fatan mu ne cewa Ubangiji Allah zai albarkace rayuwanku, Ubangiji Allah zai canja rayuwanka yayin da zaka ji wannan kwaisuwa. Allah zai albarkace ka a cikin sunan Yesu Kristi. Ni ne mai suna Pastor Timothy Tanko. Idan kana nema ka same ni, zaka iya kira na a lamba wanda yake 08028844 37. Allah ya albarkace ku. Yau za mu yi kwaisuwa akan ƙarshen zamani, alamun ƙarshen zamani. Saninmu ne kowane Krista ya san cewa Yesu Kristi ya koya mana cikin littafin Matta Sura 24, yana gaya ma almajiransa alamun ƙarshen zamani. Abubuwa a wannan zamanin suna faruwa wanda ba sai an gaya maka cewa zuwan Yesu Kristi ya yi kusa ba. Fata na ne cewa za mu shirya, Yesu Kristi zai zo ya same mu cikin shiri. In ba haka ba, zuwansa zai zama kaman zuwan ɓarawo ne. Amma idan ka shirya, zuwansa zai zama maka abun farin ciki, abun fahariya ne. Zan karanta cikin Matta Sura 24 aya 3. Matta Sura 24 aya 3, wanda yake cewa yana zaune a kan dusan Zaitun. Sai almajiransa suka zo wurinsa a kaɗaice, suka ce, gaya mana yaushe za a yi waɗannan abubuwa, mace ce kuma alamun dawowarka? Sai Yesu ya amsa masu ya ce, ku kula kada kowa ya bar da ku, domin mutane da yawa za su zo da sunana suna cewa su ne almasihu, har su bar da mutane da yawa. Allah ya albarkace maganansa. Za mu yi kwaisuwa akan wato alamun ƙarshen zamani. Yesu Kristi ya riga ya fara a inda muka karanta, yana gaya ma almajiransa cewa zuwansa yana hanya. A zuwansa, idan ka karanta zuwa ƙasa, Yesu Kristi ya maganganu da dama akan zuwansa. Ya magana akan yaƙi, ya yi magana akan cuta da abubuwan da za su faru da dama. To, za mu duba wa'innan alamun, domin muna so Krista da jama'a duka su zauna a shirye domin zuwansa ya kusa. Alamu na farko, ko kuma alama na farko wanda zan so mu duba, shi ne wanda yake cikin littafin Daniel Sura 12 aya 4. Alama na farko kenan, Daniel Sura 12 aya 4. Wannan alama yana magana akan cewa ƙarshen zamani, wato ilimi zai ƙaru. Sanin kowa ne a wannan ƙarnin da muke, ko kuma wannan zamanin da muke, kowane ɗan adam, kowane Krista, kowane mutum yana neman ilimi. Kowa zaka ga mutum ya tashi daga Nigeria, ya tafi ƙasan India ko America ko Malaysia, yana neman ƙarin ilimi. A wannan zamanin ilimi ya zama shine komai, shine rayuwar mutane. Kowane rana zaka ga mutane suna koya. Abun mamaki zaka ga saboda tsananin ilimi. Misali zaka ga cewa yaranmu a yau sun mance da yaranmu, wato yaranmu na gargajiya, wanda muke zaka ga yaro yana girma bai iya yarensa ba, wato aisalin yaren iyayen sa ya iya turanci. Kowane mutum yana neman yaransa, ko kuma yaransa su iya turanci kafin wani yare. Wannan ya nuna cewa ilimi na ƙaruwa. Irin kere-kere ilimin kimiyya da ake samuwa, yau zaka ga ayin television. Yau akwai television wanda ake amfani da hannu, wato a matsayin remote. Yau in ka je kasuwa ka siya waya, kana komawa zaka ga wayan da ka siya din nan an yi wani sabon salo, an kawo sababbin wayoyi. Yau kana Nigeria kana magana da mutum a waya, kana ganin shi a waya. Yau kana nan a Nigeria ka bude computer naka, zaka ga mutum da yake America ko kuma yana London, kana magana da shi kaman kana gida ne. Yau tsananin ilimi a internet mai da duniya ya zama karami kaman kauye ne, ko kuma wani gari wanda kowa ana magana, ana hurda da kowa. Inda kake, ko kana America ne, ko kana Nigeria ko Ghana, kana hurda da mutum kaman yana nan a nan kusa da kai. Saboda tsaban ilimi, abubuwa sun canja. Mutane sun samu ilimi, waɗansu sun samu ilimi sun ce babu Allah, waɗansu sun samu ilimi sun ce littafi ya zama banza, waɗansu sun samu ilimi sun ce zuwa church ma banza ne. Kagan alamun nan suna ƙaruwa. Littafi ce mutane za su yi ta kai da kawowa suna neman ilimi. Yau in ka je Ghana zaka ga yawancin matasa, ƴan Najeriya, kwanakin ba ina ji a labaru ana cewa akwai mutane ƴan Najeriya kusan 30,000 wanda suke Ghana suna karatu. To nan kenan, ilimi na karuwa kowane rana domin mene ana wayewa wannan wayewa da bude ido da mutane suke shi ya kawo cewa zunubi ya shiga duniya yanda muka ci gaba zaka ga abin da nake nufi da wannan karin ilimin da mutane suke nema a yau duniya sallin nan na biyu shine alama wato na wannan maki wanda litafi yake ga mana cikin litafin ruya ta Yohana sura 13 aya 17 idan ka karanta litafin ruya ta Yohana sura 13 daga aya 7 litafi na magana akan lambar nan na 666 ko kuma 666 wanda a kwanakin karshe litafi ga mana cewa wannan beast din zai zo wato shedan zai zo da wannan maki litafi ga mana duk wanda bashi da wannan maki ba iya siya ba iya sayarwa ba zaka iya fita daga gidanka ba babu abin da zaka iya ba zaka iya kai tafiya ba ma domin wannan maki din dole sai kana da shi to wannan maki din fa ba wai maki ne kamar yanda kake da maki na yaranka ba ko kuma maki na wani a jikinka wannan maki ne na shedan wanda zai bawa mutane wanda suke so su bi shi wanda za su bauta mishi in ka karanta ruya ta Yohana din nan sura 13 aya 17 in ka fara karanta daga aya 1 zuwa karshe litafi ya bayyana mana abubuwan da za su faru a wannan kwanakin yau muna ganin wannan maki ya fara tafiya ya fara aiki ko da shike bai riga ya bayyana sosai ba amma idan kana lura idan kana bude ido zaka gane cewa wannan maki ya fara tafiya a cikin duniya yau zaka gan ana cewa ana so ai komi ana magana number idan ka je bude account a banki zaka ji an ce maka za a baka number zaka ji an ce kai BVN zaka ji an ce kai identification number in ka je yau akwai abin da ake cewa ana so ai a Najeriya misali cashless society wato ana so komi ya zama a cikin computer kuma abin da ake nufi anan shine number anan Najeriya ma kwanakin baya shekarun baya zabe da aka yi mai ai amfani da wato computer ne wayannan abubuwa alamu ne wanda yake nuna cewa muna komawa abinda litafi yake magana akan lambar nan 666 idan ka ji ana magana lamba ana magana ne akan computer yau ana magana ana amfani da thumbprint wato yatsan hannunka lokacin da aka yi zabe na Najeriya misali ai amfani ne da thumbprint wato da yatsan hannu to wayannan abubuwa sune suke nuna cewa muna tafiya ne a kwanakin karshe yau zaka ji ana magana biometric data wato abin da yake ya zama da jikinka ko kuma tafin hannunka ne ko kwayan idonka ne ko kuma jikinka dai zaka gan ana so wannan abun an koma da a ce za a bude maka file a'a yanzu komai ya canja akwai kuma abin da ake cewa mastercard wannan mastercard din idan kana da shi ko a Najeriya ko ina kake zaka iya siya zaka iya sayarwa kwanaki kuma a wani bincike da nayi naga wani abu a internet wanda shike ban riga na tabbatar ko ya yake ba amma shi ma alama ne na karshen zamani wani abu ne da naga internet wato wai an fara amfani da shi America ana kiran shi very cheap abin nan wani abu ne kaman kwayan shinkafa wanda za a dasa maka a jiki idan aka dasa maka a jiki duk inda kaje idan kaje banki ne ma ko baka da lafiya ne idan aka danna computer za a ga komai da komai wanda ya shafe ka sunanka ne sunan garinku da komai wanda aka sa a computer din zai fito domin ya bayyana kai wane ne akwai yau kuma akwai abin da ake cewa e-wallet akwai abin da ake cewa internet banking akwai abin da ake cewa digital transfer ATM duka wayannan abubuwa ana kokari ana amfani da su ne idan kana lura kana jin labaro zaka gan cewa wayannan abun suna bayyana a wannan kwanaki na karshe to krista ina so in ja hankalin mu domin krista da dama suna ganin kaman maganan karshen zamanin nan kaman wasa ake a'a wayannan abubuwan suna bayyana sun bayyana a wannan karshen zamani a hankali wata rana zaka gan cewa wannan abun ya bayyana na biye shine wato na uku kenan wato an samu yawaitan sha'awa ta jiki abinda ake kira wato azina da irinsu misali zaka gan yau a duniyan nan an samu yawaitan abinda ake cewa fyade ya yawaita a cikin duniya mutane sun zama da son jikinsu sun zama da son kudi sun zama da son jin dadi abinda zai sa jikinsu ya ji dadi abinda zai gamshe jikinsu shine suke so a cikin duniya mutane sun mance da bin Allah mutane sun mance da Yesu mutane sun mance da zuwa ecclesia musamman matasa a yau zaka gan matashi baya zuwa ecclesia zaka ga matashi shi ya zama rago an ce yaje ji maganan Allah ya yadda ya zauna a gida yana kallon film ya yadda ya zauna a gida yana browsing ya yadda ya zauna a gida yana danne danne waya waya yana Facebook ko WhatsApp ko kuma to go wayannan abubuwan sun ja zuciyar matasa sun koma cikin zunubi sun koma cikin duniya idan ka je America yau a America mutane da dama matasa da dama ba su zuwa ecclesia a duniya yau kwallon kafa ya zama allan waɗansu waɗansu mutane da dama yau idan an ce za a buga kwallo yau Lahadi to ba za su je Ibisiya ba za su zauna sun yadda su kalli kwallon nan yafi musu ko kuma mutum ya zauna yana kallon film yana kallon TV abinda ba zai kare zuciyanka ba abin ba zai kare rayuwanka ba ka zauna kana batar lokacinka abinda zai cece ka rana ta karshe kai banza da shi saboda haka a kwanakin karshen nan wato yawaitan sha'awa ta jiki ko kuma sha'awa ta jima'i wato kwana da mata zaka gan yau karuwe sun karuwa duniya in kana jin labaro zaka gan wato fiade ya yawa zaka ji wai pasto yayi fiade pasto ya kwana da matan wani pasto yayi addu'a wata ta fadi ya kwana da ita ko kuma ya rude ta ta je ecclesia wai ta je addu'a all night ya kwana da ita yo a India idan kana jin labaro a India sun zama cewa a gaba wato sune kan gaba a wajen fiade sai kaga ayi ma yarinya fiade a sake kashe ta yo a wannan zamanin da muke shine zaka gan uba yana kwana da diyarsa zaka ga diya tana kwana da ubanta yo zaka gan abinda ake cewa uwa tana auren danta a wannan kwanakin ne muke samu wannan da yana kwana da uwa ta sa kwanaki ina karanta labaro sai na gan wata da danta wai sun aure wai da zarar dan yata ya sumbace ta shikenan tace za ta aure shi kuma ya zauna yau saboda duniya ya lalace rayuwa ya lalace shi yasa a cikin littafin farawa sura 6 daga aya 1 zuwa 5 littafin yana ga mana cewa Allah ya ce ya tuba da yayin mutum bakin ciki ya kama Allah saboda zuciyar dan adam cikin zunubi ne babu tsoron Allah zuciyar dan adam babu tsoron Allah sai faman zunubi to irin rayuwar da muka sami kanmu yau kenan idan kana cikin irin waɗannan mutane da suke wannan abun to lokaci ne ka tuba wannan zamanin ne mun samu mutane wanda suka samu kansu wai su ɗan fiade ba su aikin komai sai dai su zauna a lungu-lungu idan yarinya tana wucewa sai a kama ta a yi mata fiade a wannan zamanin ne kuma muka same kanmu wanda ƴan mata ba su iya sa kaya ba su sa kaya da zai daraja jikinsu ba su sa kaya wanda zai daukaka Allah sun koma suna tallan jikinsu ga mutane duk wanda yake so zaka ga yarinya ta sa kaya duwawunta na waje nononta na waje za ta sa kaya wanda ya matsa jikinta komai ana ganin gaban nan wanda Allah ya ce kada a gani a waje zaka gan yarinya ta sa kaya wanda duk jikinta na waje ana talla me yasa ba za a miki fiade ba me yasa ba za a muku fiade ba saboda mene kun mai da kayan ku abin sha'awa ga dan adam a wannan zamanin ne muka samu waɗansu waɗanda su rayuwar su kwana da dabbobi kawai suke yau sai ka gan wai akuya ya haife mutum amma rabi mutum rabi akuya sai ka gan kare ya haife rabi mutum rabi kare ka gan alade ya haife rabi mutum rabi alade to wannan yana nuna cewa mutane sun shiga wani rayuwa wanda bala'in Allah na saukowa yau a kwanakin nan ne sai ka gan mahaukaciya tana da ciki wai mutane suna neman kuɗi sai ka gan a ce musu wai su je su kwana da mahaukaciya ko kuma a ce maka ka je ka kwana da diyarka ko kuma a ce maka ka je ka kwana da mamanka a ce maka ka je ka kwana da dabba saboda kana neman kuɗi to wannan abun duka alamun ƙarshen zamani ne akwai wanda su yau wanda rayuwarsu ba abin da suka iya sai kwana da gawa irin waɗannan da turanci ana kiran su necrophilia wato su kwana da gawa suke yi rayuwarsu kenan ba su iya kwana da mutum mai rai sai da gawa akwai wayanda su kuma a kwanakin nan wato su aikin su shine su kwana da jarare ko kuma su kwana da ƴan yara misalin daga shekara 3 kai har wata uku yar baby ka gan wai mutum ya kwana da ita daga shekara wata 3 har zuwa shekara 13 ko 14 ba su iya kwana da yarin da ta ballaga su aiki kenan wanda shedan ya sa su ya basu ko kuma wanda shedan ya sa su a ciki akwai wayansu kuma yau wanda su wato aikin su kalle mugayen fanafane da ake cewa blue film ko kuma kaji wani ya ce wai action film wato action din nan ana kallon yanda mace ke bada mata suke bada jikunan su yau idan kana kallon fanafane ko kuma kana kallon fanafane na wakoki wanda ake ce musu videos musical videos zaka gan babu abin da ake yi sai dai ka gan mata tsarara ko kuma ka gan mata da pant mata jikin su na waje an bar nono ana kokari a rinjaye jama'a mutane shedan ya fesa alluran sa a cikin duniya mutane suna kwana da juna mata suna kwana da juna yau a cikin duniyan nan yawancin kasashe sun koma wato suna kokari su maida auren jinsi daya wato abinda za a rinka yi a duniya misali in ka je Argentina in ka je Belgium in ka je Canada Denmark Ireland, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, South Africa, Sweden, New Zealand, the France, wato da Mexico, wa'annan wuraren an yadda da auren jinsi daya. Menene ake nufi da auren jinsi daya? Wato namiji ya aure namiji, na mace ta aure na mace. Kai yau ya kai inda ma wai ake cewa ai mace za ta iya auren dabba. Yau ana cewa ai ana so a kai inda ma idan kana son ƴar wanka ne zaka iya ka aure ta. Ana so a kai zamani wanda ake so a ce idan ma uwa tana son ɗanta za ta iya auren sa. To wannan abubuwan yana kawo bala'i a cikin duniya. Idan ka duba duniya yanzu, zuciyar mutane ya gurɓata, zuciyar mutane ya zama abin tausayi, ba su a tunani sai na tuna a zamanin wato Sodom da Gomora. Menene ya faru a lokacin Sodom da Gomora? Mutane sun shiga irin wannan rayuwa da muka same kanmu a wannan zamani. To menene bambancin mu tsakanin Sodom da Gomora? Babu bambanci, domin mene? Domin rayuwar mu a yau ya zama daya. Na biye shine, idan muka duba cikin littafin Timotheus ta fari sura 4 aya 1. Littafin Timotheus ta fari sura 4 aya 1 zuwa ƙasa, in ka karanta, littafi na magana akan cewa yawaitan wato ayyuka na ruhaniya. Abin nufi anan shine a yau zaka gan cewa akwai kwaisuwa kala-kala. Mutane musamman a Najeriya da Afirka, mutane sun koma wai suna bautan Allah amma Allah na ƙarya. A wannan zamanin ne zaka gan yau mutane ko ina ka bi zaka gan coci-coci-coci. Sai ka ga mutum ya bar ikkilisiyansa na asali, wai Allah ya kira shi ya bude ikkilisiya. Mutum bai san kwaisuwan littafi ba, ba shi da ilimin littafi, ba shi da ilimin tauhidi na littafi na Yesu Kristi, amma zai je ya bude ikkilisiya, yana badda mutane, yana tura su cikin wuta. Littafi ya ce a kwanakin ƙarshen nan za a samu wato kwaisuwa na aljanu. Menene kwaisuwan aljanu? Yau shedan ya tura wato pastocinsa, ya tura annabawansa, ya tura mutane masu bishara nasa wanda suke zuwa a sunan Yesu Kristi. Yau zaka gan an bude gidajen addu'a, zaka gan an bude gidan addu'a anan, a can an bude gidan addu'a, wai ana yi ma aljanu masu aljanu addu'a, wai ana yi ma mutane wato addu'a saboda su samu arziki. Shine nake tambaya na ce Yesu Kristi ya zo ya bamu ceto, ceto shine kan gaba. Wato wa'annan abubuwan da ake ana kokari a bijirin zuciyar mutane daga bin Yesu Kristi. Zaka ga mutum babu wa'azin da iya, sai dai wa'azin arziki. Zaka samu arziki, zaka samu kuɗi, zaka samu warkarwa. Wa'annan abubuwa mun yadda da shi, amma menene kwaisuwan da kake domin mutane su samu ceto? Yau an canja sunan Yesu Kristi, maimakon ayi addu'a cikin sunan Yesu Kristi, a'a, pastoci ne sun zama Yesu Kristi, annabawa sun zama wato Yesu Kristi. Sai ka je yau ana amfani da anointing oil, an mance da sunan Yesu Kristi, wanda littafi ya ce mana cikin littafin Filibiyawa, ya ce a cikin sunan Yesu Kristi ɗin nan, ya ce kowane gwiwa za ta rusana, kowane harshe za ta bayyana cewa Yesu Kristi shine Ubangiji. Amma yau mutane, pastoci, annabawa, masu ikkilisiyoyi yau sun maida anointing oil cewa shine iko na Allah, sun maida ruwa, sun maida gishiri, sun maida kansu cewa su ne masu yin al'ajabai ne. Shi yasa mutane yanzu sun koma kristanci ya zama bashi da amfani. Ka gan pasto na ƙarya, ka gan pasto na tsafe. A wannan zamanin ne zaka gan pastoci suna zuwa wurin bokaye domin su samu iko na warkarwa, saboda suna neman mutane su taru a ikkilisiyansu, ba su damu da rayuwar mutane ba. Yau a wannan zamanin zaka ga mutum wai pasto ya je ya hada aje a samu sunayen mutane a ikkilisiya, in ya zo yana kira sunayensu sai a ce a pasto yanzu yana gani. A wannan zamanin zaka ga pastoci da annabawan ƙarya sun shirya, wato sai ka je an samu mutum wai na ji wani labari wai aka ce wai wani ya je ya hayan wani wai yayi kamar ya mutu. Da wannan mutum ya je aka bashi, aka ce za a bashi miliyan ɗaya yayi kamar ya mutu, aka sa shi a kwatan gawa yayi kamar ya mutu. Idan aka kawo shi cikin ikkilisiya sai pasto ya masa addu'a sai ya tashi. Wannan mutum da aka sa shi a kwatan gawa ya shiga, sai Allah ya kama shi, ya mutu bai iya tashiwa ba. Aka yi addu'a ya tashi, bai tashi ba. To yau wani ikkilisiya kake zuwa? Wani irin ikkilisiya kai kake zuwa? Wani irin ikkilisiya kike zuwa? Wani irin kwaisuwa kake ji? Wani irin kwaisuwa kike ji? kwaiso wanda kike jin nan na litafi ne ko kuma na wani annabi ne ko kuma wani pastor ne tsara shi bisa ga kwaison kansa ko kuma kwaison litafi duk iklisen da zaka je duk inda zaka je ka ji wa'azi wanda ba na litafi ba idan ka ji ya bambanta da na litafi to ka bar nan wurin kowani mutum ko pastor ne idan ka ga ya al'abun al'ajibi litafi ya ce mana ta wurin ƴaƴan su zamu tantance su to ba kowani wa'azi ne kake ji shine cewa na Yesu Kristi ba saboda yau mun samu sabobbin addinai wanda bamu san su ba sabobbin addinai sun fito yau zaka ji addini da ake kira wai Islam wato an hada addinin Kristanci da addinin Musulunci yau zaka ga pastoci sun hada addinin Kristanci da addinin Maitanci to kaga abun to sai ne abun takeici ne a wannan kwanakin mun samu yawaitan kungiyoyin asiri wato kaman secret society akwai kungiyoyin asiri wanda ake kiran su cult group wanda suke yayyanka junan su akwai kungiyoyi wanda ake kira ƴan daba ko kuma kungiyoyin ƴan shara wanda aikin su sare-sare da kashe-kashen mutane akwai addini na maitanci wanda suke nan sosai a yau akwai addine daban-daban wanda suka fito waɗanda sun kama da addinin Kristanci sun kama da addinin Yesu Kristi amma kwaiso su daban ne waɗansu su za su kai ku ga mutuwa waɗansu su za su kai ku ga halaka waɗansu su za su kai ku ga jahannama to mu yi hankali da irin kilisiyoyi da muke shigawa yau an samu yawancin mutane ko ina mutane sun rude ba san asalin kwaiso na litafi ba domin me domin yawancin pastoci sun zama da son kudi da kaunan kudi da kwadayin kayan duniya basu kula da cewa mutane za su mutu su je jahannama ba basu damu da wannan ba amma Yesu Kristi yana cewa rana ta karshe waɗannan irin pastocin za su sha wuya za a jefa su a jahannama inda za su rika kuka da cizon hakora to ina son kira ka ina son kira hankalinka ina so ka dawo kusa da Yesu Kristi saboda muna kwanakin karshe ne irin abin al'ajibai da muke gani a kwanaki yau abin tsoro ne wai wani pastor ya tashi yana cewa ai shi wato shi a zakaransa ya zama mai albarka ne wai mata idan suka zo neman addu'a sai sun tsosa a zakaransa wani kuma wai shi a'a wai shi pastor ne kafin yayi ma mata addu'a sai ya tsosa nonon su to kana gani wani kuma can wai shi yana umurtan mutane su ci maciji ko kuma su ci ciyawa wai ikon Allah kenan mutane sun zama yau sai ka ga mutun ya tashi daga Borno ya tashi zuwa Lagos wai ya je neman addu'a ka ga mutun ya tashi daga Sokoto ya koma Port Harcourt wai ya je neman addu'a to ina Allah ka yake ina iko ruhu mai tsarki a rayuwanka ina wannan iko wanda litafi ga mana a cikin litafin Yohana sura 15 aya 7 zuwa karshe yana ce mana idan muka yi tafiya cikin Yesu Kristi yace za mu roke komi a cikin sunansa kuma zai mana to ina wannan iko yake Krista sun koma sun zama da kiyuya wurin addu'a na biye cikin alamun karshen zamani wanda zamu duba shine cewa bala'ai ko ina bala'ai ko ina idan muka duba a duniyan nan zaka ga cewa a wannan kwanakin ne muna samun yawaitan fadiwan gidaje zaka ga wai an gida ya fadi ya kashe mutane an upstairs ya fadi ya rushe ya kashe mutane a wannan zamanin ne da muke muna samun yawaitan fadiwan jiragen sama kwanaki wani jirgi ya fadi ba a iya ganin jikin jirgin nan ba gaba daya ya bace ayin kokari a nemi jirgin nan ba iya an same jirgin nan ba sai kaga yau jirgi ya fadi can jirgi ya fadi mutane da dama sun fadi sun mutu a kwanakin nan ne muna samun bala'i nan yunwa mu yau a Nigeria ya kake ji yunwa ya yawa shinkafa da da ake samu a siya ana ci da arha ya zama da tsada masara da ake samu da arha ya zama da tsada kai gari wanda ko yaya ko ayaya ko mun yunwa kana iya shan gari yau gari ya zama abu ne wanda ya zama kaman gold a kwanakin nan ne ake samu yawaita kana ganin gidaje ruwa na kwana yana samun bala'i ambaliya na ruwa gidaje suna fadewa ruwa na shanye mutane a kwanakin nan ne ake sa an samu yawaita girgizan kasa kasa na girgizawa, mutane suna fadiwa, mutane suna bacewa, suna mutuwa. Kwanaki aka samu wani girgizan kasa a garin da ake cewa Haiti. Mutane sun mutu, mutane sun mutu, mutane sun mutu ba kadan ba. A wannan kwanakin ne muke aka samu abin da ake cewa we global warming. Ko ina ya zama da duma da dumi. Ko ina a duniya dumi, mutane suna wahala. A wannan kwanakin ne ake samun yawaitan wato abin da ake cewa tsunami. Ko ina zaka gan musamman a kasan China da Japan, wayannan abubuwa sun zama ruwan dare. Zaka gan ruwa ya fito daga kogi cikin daga cikin si ya tafi ya rurushe gidade, ya kakkashe mutane, ya yi bala'i. Wannan kwanaki da muke kenan, akwai abin da ake cewa wai financial world meltdown, financial crisis, wato wahalan kudi ya shiga cikin duniya. Nan Nigeria yau misali a Nigeria kwanaki nike ji a labaro ake cewa na wato dala daya ya koma naira 114, dala guda daya kudin Nigeria ya koma wato naira 413. Idan ka karanta cikin littafin Luka sura 21 daga aya 25 zuwa 26, littafi na magana akan wayannan abubuwa, cewa za mu ga wayannan bala'ai, cewa duniya za ta rude, za a samu girgizan kasa, za a samu yake-yake. Idan muka duba nan, menene muke gani? Yake-yake ko ina, yake-yake ko ina. Nan Nigeria ma ba mu tsira ba, Liberia ba tsira ba, Sudan ba tsira ba, Niger ba tsira ba, ga su nan ko ina. Yau muna ji kana zama zaka ji bomb ya tashi, zaka ji ana sata mutane. A wannan zamanin abinda ba mu sani ba, can muna ji da kasashen waje gashi nan yazo kusa da mu. Muna gan wayannan abubuwa suna faruwa, muna ganin kaman wasa ake yi, ba wasa bane. A kwanakin nan yawaitan girgisan kasa ya yawa a duniya, ya yawaita a duniya. Idan ka duba a duniyan nan a kwanakin nan zaka ga girgizan kasa ba kaman da bane. Girgizan kasa ya yawaita sosai sosai a wannan kwanaki. Ana gaya mana waso masana suna gaya mana a wannan kwanakin kowane wata a duniyan nan sai an samu girgizan kasa wanda ya kai guda 30,000. Girgizan kasa kowane wata sai an samu girgiza wanda zai kai 30,000 a kowane wata a wannan duniyan da muke ciki. To danwa, ina so in ja hankalinki, ki dube ko kin san muna ƙarshen zamani ne, ko ka san muna ƙarshen zamani ne. Mun samu yawaitan fadiwan jiragen sama a duniyan nan. Misali, ranar 16 a February 2014 a Nepal, jirgi ya fadi wanda mutane 18 sun mutu. Salin nan ran 8 a watan March 2014 akwai jirgi wanda ya fadi Malaysia Airline, mutane guda 339 sun mutu a wannan jirgin, ba iya ganin jirgin nan ba. Salin nan kuma ran 24 a June 2004 a Pakistan, wato Pakistan Inter Airline ya an harbe shi wanda mutane sun mutu. Salin nan kuma ran 17 July 2014 Malaysia Airline ya fadi, mutane 288 sun mutu a wannan jirgin. Salin nan kuma a wannan shekaran kuma shi ma 2014 July TransAsia Airways ya fadi wanda ya kashe mutane 48. Salin nan kuma July 2014 shi ma wani jirgi ya fadi, wato Air Algeria ya fadi wanda mutane 116 sun mutu a wannan jirgin. Ran 10 kuma August 2014 wani jirgi kuma ya fadi, ya kashe mutane 23. Idan muka ci gaba za mu ga da dama wanda mutane sun fadi, jiragen nan sun fadi, wato misali kenan nike bayarwa. Muka samu kuma yawaitan annabawan ƙarya a wannan zamanin, yawaitan annabawan ƙarya. Idan muka duba cikin Matta din nan, inda muka karanta Matta sura 24 aya 4 zuwa 5, salin nan kuma da Matta sura 24 aya 11, yana cewa mutane da dama za su zo a cikin sunana, yace annabawa da dama za su zo a cikin sunan Yesu Kristi. Yau muna samun yawaitan annabawan ƙarya, zaka gan suna cewa su ne Yesu masu suna kiran kansu su ne masu yin al'ajibai suna cewa suna tada gawaki suna tada guragu suna iya yin abin da Yesu ma bai iya yi ba yau mun samu annabawan ƙarya wanda suke rudan mutane zuwa jahannama wayannan ina irin annabawan ƙarya sun san littafi sosai sun iya lankwashe kai so littafi domin cimma burin zuciyarsu domin su samu kuɗi domin su biya ma kansu bukata ina son ja hankalin mutane mai hankali da annabawan ƙarya kwanaki a Australia mun samu wani wanda yake kiran kansa wai Alan John Miller wato yana cewa wai shine Yesu Kristi da dama idan ka ji ga sunan da dama suna kiran kansu Yesu Kristi wayansu sun bude ikkilisiyoyi yau akwai ikkilisiya na ɗan ludu ɗan luwadi an bude musu ikkilisiya akwai ikkilisiya na shedan ga sunan da dama suna nan a duniya shedan ya tura su domin su rude mutane nan ina so mu gane ba ina cewa Allah ba ya yin abun al'ajibi bane yau ba ina cewa babu pastoci na gaskiya bane yau ba ina cewa babu annabawan gaskiya a yau ba amma ina gaya mana cewa mu yi hankali akwai pastoci akwai annabawan da Allah ya sauko da ruhun shi a kansu domin su yi abun al'ajibai kuma suna yi irin pastoci din nan ne irin annabawan nan ne na gaskiya wanda littafi yake cewa ta ƴaƴansu za mu tantance su irin pastoci wanda ya kamata mu je wurin su kenan ba irin wayancan wanda suke rinjayen mutane saboda kuɗi saboda yunwan cikin su ba salin na biye shine a cikin duniya yau in ka karanta cikin Tesalonia ta fari sura 2 aya 3 wato ko ina ka je ana neman zaman lafiya yau majalisan dinkin duniya suna aiki sojoji da dama sun mutu domin ana kokari a kawo zaman lafiya a cikin duniya wanda kuwa zaman lafiya a duniyar nan ba zai yiwu ba saboda mene saboda muna cikin kwanakin karshe ne kowani irin addu'a muka yi cewa Allah ya kawo zaman lafiya ba za a samu zaman lafiya ba domin mene domin muna kwanakin karshe wanda littafi ya gaya mana cewa za a yi yake-yake za a samu bala'ai a cikin duniya wanda kuwa shine muke gane kowa na neman zaman lafiya sai ka ga mutum ya tashi daga Najeriya ya koma Ghana wai babu zaman lafiya a Najeriya ya koma Ghana ya wani ya tashi ya koma America kai America kwanaki karshe inda aka aika musu wato jirage a Twin Towers din nan aka rushe su mutane da dama sun mutu to babu inda zaka samu zaman lafiya babu inda zaka samu kwancin zuciya sai a cikin Yesu Kristi Yesu Kristi yana cewa ku zo gare ni ku masu nauyin kaya idan kuwa kuka zo ga Yesu Kristi to zaka samu kwancin hankali inda zaka samu tsirewa da gadi kenan wanda yake cikin Yesu Kristi na gaba shine mene akwai bala'i na yake kowa a Najeriya idan ka je an ce Boko Haram to zuciyanka ka san inda zuciyanka yake idan kana Cameroon ne ma aka ce Boko Haram ka san inda zuciyanka yake ko kana Niger ne ko kuma kana Syria ne aka ce maka IS ka san inda zuciyanka zai zama idan kana Liberia ne idan kana Sudan ne kai ko ina kake kana jin bala'i kana jin yake kana jin bama-bamai na tashewa kana jin gawaki ana kwashe gawaki kana ganin jinin mutane yana zubawa a kwanakin nan ne muke samun mugayen mutane wanda baka yi musu komai ba ba ruwanka da komai sai a zo a yanka ka a zo a dauke ka a cire zuciyanka saboda mutane zuciyansu ya zama na mugunta kwanakin nan ne zamanin da muke ciki wanda zaka ga wai mutum ya ance yana neman kuɗi ko kuma yana neman matsayi a siyasa sai a ce me yaje kawo kan mutum sai yaje ya samu mutum ya yanke kan mutum ko kuma a ce ka je ka kawo hanji ko kuma a ce ka kawo zuciya ko kuma a ce ka kawo dan jariri sai ka je ka kawo ka kashe mutum ya mutu wai kai saboda kana neman kuɗi saboda a baka kuɗi sai ka je ka cire ran mutum to hakkin wannan mutum na wuyanka kai tunka domin rana ta ƙarshe zaka biya da jininka zaka biya da kuka wanda babu wanda zai taimake ka a wannan kwanakin mun samu mutane da dama wai ana neman haihuwa ana neman ƴaƴa sai ka ga a dauki ƴan mata wai baby factory za a dauki yarinya wai ta haihu za a yi mata ciki in aka mata ciki za a bata 200,000 ko 150,000 sai ta bada yaron nan saboda wai talauci wai ana neman kuɗi zaka dauka yaron da ka aifa ka je ka siyar domin a baka kuɗi ka dauka yaron da ka aika ka aifa ka aika da shi can Italy ta je ta yi karuwanci wai domin a kawo maka kuɗi mugun zamani da muka samu kanmu kenan wanda Yesu Kristi zuwan Yesu Kristi ya kusa mu yi hankali domin zuwan sa yace mana zuwan sa kaman barawo ne na biye shine muna wani zamani ne wanda idan muka duba cikin littafin Timotheus ta 2 sura 4 aya 3 zuwa 4 Timotheus ta 2 sura 4 aya 3 zuwa 4 yana ce mana a kwanakin karshe wato mutane za su yi sanyi cikin wato kwaisuwa ko kuma tafarki na littafi yace kunnan su yana kaikayi domin su ji abinda zai gamshe su to yawanci yau mutane sun zama da kiyaya krista zaka je ecclesia ka gan krista ba su je binciken littafi mai tsarki ba ko kuma kwaisuwa na littafi mai tsarki wannan zamani ne krista sun zama da son kudi sosai sun fi son kudi fiye da yesu kristi krista sun fi son jikin su fiye da yesu kristi zaka ji mutum an ce mu je ecclesia ya ce kai na gaji amma ya je aiki fa tun daga safe har zuwa karfe 4 har zai overtime amma lokacin da zai je ecclesia yayi minti 30 yayi awa 1 ya samu albarka ba zai je ba yau dan nan ne zaka ga mutum a gida ya kwanta ran lahadi wai ai ran lahadi ne yake hutawa ranan hutunsa kenan saboda haka ba zai je ecclesia ba wai ran lahadi ne yake wanki ran lahadi ne yake shara ran lahadi ne zai je meeting na yaran su amma ecclesia ya zama abun banza abun wofi a gare shi a wannan kwanaki krista sun zama da sanyi cikin bin yesu kristi krista sun yada da son kallon tv sun yada da kallon kwallo krista sun zama da sanyi yau irin suturan da muke sawa matan mu suke sawa krista ne suke sawa suke sa sha'awa a zuciyar mutane yau a america bin yesu kristi ya mutu ya mace babu bin yesu kristi in ka je america wanda suka kawo mana bishara ya mutu a wurin su wanda suke su ma suna neman bishara yawancin krista a yau ba su da lokacin binciken littafi mai tsarki ba su da lokacin addu'a ba su da lokaci domin su je su yi zumunta da sauran mutane yau mun samu cewa ecclesia daga tsofaffi matasa ba su da dama ba su suna cewa ba su da lokaci domin zuwa ecclesia zuwan yesu kristi ya kusa kuma dole mu shirya domin zuwan sa zai zo fa kaman barawo ne zaka ce da ka sani zaki ce da kin sani zaki ce oh wa'azin nan da naji ashe da gaske ne to ina son ga miki ki ja kusa ki kusa da yesu kristi wannan kwanakin kuma kwanaki ne da muka same kanmu a lokacin da ake kashe krista sun zama kaman dabbobi ne idan kana duba labaro zaka gan ana kashe kashen krista nan Najeriya ma ba mu tsira ba kwanaki muna ji yanda ake kashe krista ɗan wa'annan da suka tashi suna cewa su ɗan Boko Haram wato aikin su shine suke cewa za su kakkashe krista za su bi ecclesia suna kakkashe krista yanzu yawanci a ƙasashe zaka ji idan kai wa'azi musamman kaman Iraq kaman Iran kaman su gararo a Africa ma kaman Sudan zaka gan in kai wa'azi fulle kanka za a yanke kanka idan an gane cewa kai krista ne za a gice ka ko kuma a yanke kanka ko kuma a kashe ka I haka nan littafi yace wa'annan mutane za su rika kashe mu suna ganin cewa ma suna ma Allah bauta ne yace za a tsananta mana yace za a kashe mu amma mene ladan mu na sama ina son jawo hankalinka krista ko za a kashe ka ne kakai musan yesu kristi ko za a kashe ki ne ki wa'azin yesu kristi domin umarin da yesu kristi ya bamu kenan yace mu je mu almajirantar da al'ummai muna musu wa'azi cikin yesu kristi yana cewa yana tare da mu wa'ansu za a kashe ka domin kai krista ne zamanin nan in ka je wani lokaci ka je neman aiki in aka ce sunanka na krista ne ba za a baka aiki ba idan ka je wani neman makaranta ne ma aka ji sunanka na krista ne ba za a baka aiki ba saboda tsananci da littafi yake cewa kenan mutane krista da dama sun mutu yesu kristi da kansa ya mutu ya zub da jininsa a gice almajiran yesu dukansu an kakkashe su wayansu an fulle kansu akwai wanda aka sashi a mangyada na tausa aka kashe shi amma ba su yi musun Yesu Kristi ba ina so in ja hankalin mu mu yi kusa da Yesu Kristi kan mu yadda kaunan duniya sha'awan duniya ya sa mu yi nisa da Yesu Kristi ya sa mu yi musun Yesu Kristi ka ja kusa ki idan kin sanyi cikin bin Yesu Kristi ki jawo kusa da Yesu Kristi idan kai sanyi a binciken littafi mai tsarki kai ja kusa da Yesu ka karfafa kanka ka ci gaba da bin Yesu Kristi idan kai sanyi ka dawo domin me akwai dama domin ka domin ranar ta karshe bayan da ka mutu littafi yana cewa babu daman tuba idan ka duba kuma wani alama wanda littafi ya ga mana shine cewa yau a kwanakin nan duniya ya lalace cin hanci da rashawa ya yawa a duniya wani alama kuma wanda zamu duba shine cewa cututtuka ya yawa a duniya yau mun samu cututtuka sabobin cututtuka a duniya wanda mutane suke suna mutuwa an samu cututtuka wanda babu maganin su misali mun samu cuta wanda ake kira HIV akwai cuta wanda ake kira Ebola wanda aka yi an yi ya kashe mutane wanda idan ya kama ka babu maganin sa sai dai ka mutu akwai wani ciwo wanda ake kira wai Zika fever akwai cancer wanda da can bature ne aka sani da irin wannan cutan amma gashi nan yau ya shigo kusa da mu cututtukan nan ba iya maganin su akwai wani ciwo wanda ake kira wai dengue fever akwai anthrax akwai lassa fever wayannan mugayen cututtuka ne wayanda sun karkashe mutane da dama sun mutu yau zaka gan kowane gida ana samun wai typhoid fever malaria kowane gida zaka gan ana ciwo cututtukan nan ka gan mutun ya je asibiti ya kashe kudi da dama kafin ya samu warkewa yau typhoid din nan wanda muka sani da kyar ake samun magani ko ka samu ma bayan kwana biyu zaka sake koma asibiti saboda alama na karshen zamani ne wayanda cututtuka da dama suna nan bar mu ma riga mun ga wayansu cututtuka wanda za su zo ba sai dai mu shirya mu rike Yesu Kristi da karfi domin shi kadai ne zai iya cece mu daga wayannan bala'ai na cututtuka to alama na karshe wanda za mu duba shine cewa wanda yake cikin littafin Matta sura 24 aya 14 wanda yake cewa za a yi wa'azi ne Yesu Kristi din nan a cikin duniya kafin Yesu Kristi ya dawo yau idan muka duba mutane suna kokari domin bisharan nan amma kokarin bai kai ba saboda Krista ba su bada goyen baya ga wa'azin Krista ko kuma wa'azin Kristi mutane sun dawo idan aka ce yau ana neman wanda za su bada kudi domin a bude television domin a ringa wa'azi zaka ga mutum ya ki Krista idan aka ce ka je ka bada goyen baya domin ai wa'azi a radio kaga Krista ya ki amma Krista ya yadda dauka kudin sa ya je bude kantin giya ya dauka kudin sa ya je bude biya palo ya dauka kudin sa ya bude inda za a yi zunubi inda za a yi iskanci a duniyan nan yau abun kunya ne zaka gan Krista wanda suke cewa suna bin Yesu Kristi suna bude hotel suna bude kantin giya suna bude gidan karuwe wurin da za a sha gogoro duka Krista ne suke wannan abun domin me ba su da niyya domin bishara ya ci gaba ina son tambaye ka rayuwanka yana ya zama bishara ne ga wadansu ina son tambaye ki ta rayuwanki akwai wani da zai gan rayuwanki ko kuma wani ya ganga rayuwanka ya ce eh ina son karbe Yesu Kristi a'a mun zama mu da kanmu muna cikin zunubi ba mu zama gishiri a duniya ba ba mu zama hasken duniya ba kaman yanda Yesu Kristi ya ce mana idan muka duba yau ana kokari ta wurin internet ta wurin television a cable satellite ana kokari domin a ji bisharan nan mutane kalila suke kokari domin su je bishara su je kauyuka su je su yi bishara yau abun mamaki mutane pastoci sun zama da son kansu ba za ka je pastor yana kokari ya je kauye ko kuma ya doka ya je bude ecclesia a kauye domin bishara mutanen kauye su tuba ba sai ka ga pastor ya zo na ya sa coat ya zo na yana siyan moto in aka ce dan je kauye ba ma an ce ya je zo na ba a ce ya je dan je mission a kauye ba zai yada ba wai shi Allah ya kira shi wa'azi a birni ne nan za mu tsaya sai mun sake saduwa a shiri na gaba ubangiji Allah zai albarkace rayuwanka ni ne pastor Timothy Tanko wanda na ka muku wannan kwaisuwa da fata Ubangiji Allah ya taba rayuwanku kuma za ku canja za ku iya ku kira ni a lambar nan wanda ke 08028844237 in ma kana so kai taimako ne ta kuɗi domin mu ci gaba da wannan wa'azin za ka iya kira lambar nan domin mu ci gaba da wannan wa'azi kai ma za ka samu albarka Ubangiji ya albarkace ku nagode
Ganinan na zo gaban ka da kukata ka share hawaye eh.